بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar sake haduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi a darasi na 150 cikin darussan littafin Umdatul Fiqh na Ibn Qudama Al-Maqdisi a yau 5 ga watan Rabiu Nisani shekara 1442 bayan hijira wanda ya dace da 20 ko da 1 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya zamu tashi a sabon karatu bayan mun kammala dukkan babukan da suke da alaka da aure yanzu zamu shiga babi na daban na musamman shine kitabul at'ima kitabul at'ima zai karantar da mu nau'uka na abinci da kuma hukunce-hukuncen abinci a musulunci hukunce-hukuncen abinci da yanda ake iya ta'amuli da abinci a musulunci kun san dan adam rayuwarsa ba ta yiwuwa sai da abinci da abin sha addinin musulunci kuma ya karantar da komi yanzu an gama da aure a cikin aure akwai ciyar da abinci to ya ne tsarin abinci da kuma tanaje-tanajen hukunce-hukuncen musulunci akan abinci wani irin abinci ne ya halatta wani iri ne bai halatta ba abincin da ya halatta din ta yaya ake iya samar da shi kafin a yi amfani da shi musamman abin da ya shafi nama da dabbobi sannan zai mana can gaba bayani akan hukunce-hukuncen yanka hukunce-hukuncen farauta sannan kuma a nan kusa musamman cikin karatun yau za mu ji bayani akan mai musulunci yace akan abinci musamman kuma daga taskar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyi na alqur'ani me aka ce akan abinci kuma wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba sannan kuma zamu leka har ma muji menene tanaje-tanaje a likitance akan tsarin abinci da ya kamata mutum yayi saboda kiwon lafiyarsa bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وإن تقللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر
Malam ya ce kitabul at'ima bayani mai fadi dangane da al-at'ima in ba kuma ta ba mun sha mai mai ta bayani akan cewa al-kitab shine al-bayanu shamil li ahkamil fiqh al-mustamili ala al-abwab wal fusul shine bayani mai fadi akan hukunce-hukuncen fiqhu wanda a ƙarƙashin sa ake samun babuka ake samun fasali-fasali yanzu a cikin wannan da aka ce kitabul at'ima bi ma'ana bayanu ahkamil at'ima bayani akan hukunce-hukuncen nau'ukan abinci a ƙarƙashin sa zamu ji babuka kamar babin yanka zamu ji babin farauta sannan zamu ji kuma fasali fasali akan nau'in abinci irin na nama da kuma nau'in abinci irin na tsirrai kaga wannan duka fasali fasali da babuka ne in ka hada su shine zai zama kitabul at'ima an fahimta ko malam yace wahiya nau'ukan abinci naw'an kala biyu ne hayawanun ko dai ya zama dabbobi ne wanda suke bayar da nama wa gairuhu da kuma abinda ba nama ba wanda ke bayar da nau'in abinci kamar irin na tsirrai ganyayyaki da abubuwan sha da sauransu fa amma ghairul hayawan duk abinda ba nama bane duk abinda ba dabbobi bane a cikin nau'ukan abinci fa kulluhu mubah dukkan sa ya halatta duk nau'in abinci da ba nama bane to ka dauka cewa asali a kansa shine ya halatta a ci ko a sha illa in banda ma kana najisan duk abin da ya kasance ba mai tsarki bane aw mudirran ko kuma mai cutarwa ne wadannan ne kada abin da aka haramta karkace abin da ba mai tsarki ba kamar najasa sannan kuma karkace abin da ke iya cutar da kai ita najasa ko da ba za ta cutar da kai ba haramun ne kace abin da zai cutar da kai ko da mai tsarki ne haramun ne kace shi yasa aka ce illa ma kana najisan aw mudirran sai dai abin da ya kasance wato mara tsarki mai najasa ko kuma ya kasance mai cutarwa kasumum kamar wato dafi da nau'ukan sa kaga nau'uka na dafi ko da zai zama ba najasa bane amma tunda zai cutar haramun wal ashribatu kulluha mubaha haka kuma dukkan nau'ukan abin sha su ma gaba ɗayan su sun halatta illa in banda ma askara sai dai abinda zai iya bugarwa abinda zai iya sa maye shi ma wannan haramun ne fa innahu yahrumu qalilu wa kathiru shi kan abinda ke sa maye ya haramta kadan din sa ya haramta mai yawan sa duk ɗaya ne min ayyi shay'in kana ko da menene aka samar da shi sawa'un an samar da shi daga ƴaƴan itace ne kamar inabi ko dabino ko dawa ko kuma an samar da shi daga waɗansu sinadarai da aka harhada wanda suke iya bayar da hakan matukar irin abin da ake sha ne ko a ci ya juya kwakwalwar mutum ya bugar da shi wannan abun ya zama haramun shi ma ni kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kullu muskirin haram duk wani abu mai bugarwa haramun ne wama askara minhu alfaraku duk abinda cikin daro nasa zai iya bugarwa famil'ul kaffi minhu haram to ko tafi ma ta dai ka diba shi ma zama haram ko tafin hannu ka tabbata shi ma haram wa in takhallalat alkhamru tahurat wa halat idan giya ta tsinke daga giyarta ta rabu da bugarwa din ta dawo kamar tsimi ko kamar ruwan sirki ya zama ba wannan bugarwan a jikinta tahuratu ta yi tsarki wa halat kuma ya halata a sha idan ita da kanta ta tsinke wa in khullilat amma idan tsinkar da ita aka yi aka sanya mata sinadarin da tana nan a yanda take amma za ta daina bugarwa ne lam tatuhur to nan bata tsarkaka ba kuma bai halatta ba a yi amfani da ita an fahimta wannan shine dan abin da zamu karanta a yau saboda mas'alolin da suke da alaka da shi zamu ji mas'aloli har guda 10 akan wannan cikin abin da muka ji malam ya faɗa ya ce nau'ukan abinci kala biyu ne nau'in abincin da yankawa ake yi koko ba sai an yanka ba wanda abu mai rai ne ya halatta a ci kamar dabbobi na ruwa da na can tudu da kuma na sama tsuntsaye kenan waɗannan dukkan su bayani akan su na nama da nau'ukan sa da waɗanda suka halatta wanda za su zo a karatun gobe in Allah ya so, yau ba nama za a ci ba. Sai kuma nau'in abincin da ba nama ba shi ne kashi na biyu ko? Wanda shi kuma ya haɗa da abin da hatsi ya samar, ya haɗa da abin da ake ci ɗanye da wanda sai an dafa, ya haɗa da ƴaƴan itatuwa, ya haɗa da wato abubuwan da ake samarwa waɗanda in an shuka su a ƙarƙashin ƙasa za su yi ko a sama za su yi, ko kuma su kansu ɗin gangan jikin itacen shi ne za a ci. Duk dai nau'ukan abinci da muka sani na tsirrai da kuma abubuwan da shansu ake yi a haka, ko kuma za a matse su a haɗa da ruwa ko a haɗa da wani abu a yi amfani da shi. Waɗannan ne su ne nau'in abinci kashi na biyu wanda ba nama ba. Wannan shi ne abin da za mu yi magana a kai a yau. An fahimta? Malamin ce dukkan abinci wanda sai an tauna ake ci, hukunci a kansa shi ne ka ɗauka ya halatta in dai ya kukuta daga matsala biyu. Matsala ta farko kar ya zama najasa ne, dukkan najasa ta haramta. Matsala ta biyu kar ya zama mai cutarwa ne, duk abu mai cutarwa ya haramta. Idan ya tsallaka wannan abu biyun ya halatta, ko meye ne ka samu ka ci abinka? Matukar sunan wannan abun abinci, kuma in ka ci ba zai cutar da kai ba, kuma wannan abun mai tsarki ne ba najasa ba ce, to wannan abun ya halatta ka ci ko mene ne. An fahimta? Dalili akan wannan kamar yadda kuka sani shine ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu yawa a cikin Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ku mutane gaba ɗayanku ku ci duk abin da yake ƙasa in dai halal ne kuma in dai mai kyau ne. Duk abu mai kyau ku ci abinku, kuma duk abin da yake halal ku ci abinku. Sannan kuma komi dama ya halatta in ba abin da shari'a ta haramta ba. Allah ce kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu, kace ni ban samu wani abin da Allah ya hana a ci ba. Duk abin da kake so ka ci, illa in banda dan abin da aka ce kar a ci, in banda su ko menene ya halatta a ci. Shin kuma zamu zo mu ji a karatu menene abin da aka hana a ci waɗanda ba sa da yawa. An fahimta? Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wato abin nan, Allah madaukakin sarki ya ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya. Allah ce waye hana mutane jin dadi na kawar duniya cikin abin da za a ci ko abin da za a sa na tufafi ko abin da za a hauna abin hawa, duk babu abin da Allah ya hana. An fahimta? Wanda Allah ya fitar wa bayinsa na daga abubuwa masu daɗi na arziki. Haka kuma aka samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka dai waɗannan su ne dalilan da suka sa malam ya ce komi ka gani ya halatta ka ci in dai abinci ne, matuƙar ba cutarwa a cikinsa, matuƙar kuma ba najasa ba ce, abu mai tsarki ne. An fahimta? Kafin nan da malai ce kitabul at'ima, bimana bayanun shamilun li ahkamil at'ima fil fiqhil islami, bayani akan hukunce-hukuncen nau'ukan abinci a fiqhin musulunci, shine ma nan kitabul at'ima. Al-at'ima jam'i ne na at-ta'am, at-ta'am kuma shine ma ya'kuluhu al-insanu wa yataghadha bihi min al-aqwat, duk abinda dan adam yake ci yake kuma ɗaukansa a matsayin abinda zai rayu da shi na daga nau'ukan abinci kala biyun nan, ko nama ko abinda ba nama ba. An fahimta? Wannan shi ne abinda ake ce al-at'ima. Sannan wannan ya nuna mana da malam yake ce maka hayawanu wa ghairu hayawan, a tsarin musulunci nau'in abinci kala biyu ne, kuma kowanne ya halatta. ba tsari na turawa a yanzu musamman wani sabon abin da ya fito na wadansu wanda ba wai dalilin ciwo ba komai ba sai ana ga cin nama saboda gangan jikin wani ne ya zaka ci gangan jikin wani shi kuma Allah ya ce ya halice su dama domin ku ne wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya ce ya halatta muku wannan dama saboda ku ne an fahimta to amma waɗansu ba laifi bane kace kai ba za ka ci nama ba ka ware wani abin da kace kai ba za ka ci ba za ka ci nama kaza ba ko kace ba za ka ci naman ba gaba ɗaya in kaga dama ko da kana da lafiya dama ai ba a ce maka dole ka ci ba amma ka haramta ko kace ba kyau waɗanda suke cin nama saboda yana sa ana yanka dabbobi ai abin da suke cewa kenan yawa sune vegetarian suna cewa wannan abun rashin tausayi ne akan dabbobi sai dai a ci ganye to su ganye ba kuma su rai bane ai in mutun yana so ya wannan to kar ya ci komi wallahi saboda duk abin da zaka ci shi ma yana da rai saboda Allah madaukakin sarki ya ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum Allah ya ce duk komai ka gani a duniya al'umma ne irin ku su ma Allah ne ya halicce su to me zaka kike kariya shi shi ma yana jin zafi aikace wannan iskar da kike gani kike shaka ita ma tana da rai a gurin Allah Allah ne yake sakare ta yanda ya ga dama wace ka shaka sai kace ita ma ka ji tausayin ta ka rike karka shaka ko shi kansa ruwan ma halittar Allah ne in ka ce kana jin nauyin karka karya kashin dabba to ka ji nauyin karkarin ka shakai iska haka ita ma abe kamata kana shakanta haka don ka ji ta arha ai ita ma baiwar Allah ce wannan duk aikin banza ne irin na turawa wanda ma anzalallahu bihi min sultan ku ci naman ku yanda kuke so ba wanda ya hana ku sannan kuma malam yace idan abu ya zama najasa to haramun ne cin sa duk abin da baya da tsarki haramun ne a ci koda abin yana da dadi kuma koda abin an ce yana da amfani a lafiya in dai najasa ne haramun saboda Allah ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'is duk abu al-khabith annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya haramta ne haka kuma duk abin da ke cutar da gangan jiki koda abin mai tsarki ne shi ma haramun ne a ci inda zai cutar da gangan jiki ko kuma zai cutar da kwakwalwa inda zai cutar to haramun ne shi yasa akwai abin da idan wani ya ci zai masa amfani idan wani ya ci cutar da shi zai yi don haka haramun ne wanda in ya ci zai cutar da shi in haramun ne ya ci ina wanda kazo yace mun in yace man gyada yana yin rashin lafiya to haramun ne ka ci man gyada in ka tabbatar zaka yi rashin lafiya ko kana da galabatu zan akan in kai zai sa ya cutar da kai to karka ci man gyada kuna fahimta in ka ci nama zai sa ka kai rashin lafiya ka san da haka to haramun ne ka ci nama saboda haramun ne cin abun da zai kawo maka cuta don Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya ce wala taqtulu anfusakum duk abin da likita yace maka karkaci an zo wurin duk abin da likita yace maka karkaci zai kara maka cuta ko kuma zai sa ka cutu haramun ne ka ci kuna bayinta sai dan baka yarda da likitan ba to kana shakka amma in dai ka tabbatar ko kuma ka kai galabatu zan cewa in ka sha sukari ka sha abu mai zaki zai sa ka abu kaza to haramun ne ka sha abu mai zaki kuma kaza ka kula da zaki da maiƙo kuna fahimta ta saboda malam ya ce illa ma kana najisan aw mene aw mudirran duk abin da yake najasa ko mai cutarwa ba shine a ce in ka ci abu kaza zai cutar da kai ba to koda a wurin wani yana ambata amfani kai in ka ci zai cutar da kai haramun ne ka ci ai ba dole ne abin da ya halatta ga wani sai halatta ga kowa da kowa ba yanzu ko wata mata ce da ta halatta wa wani kai ta halatta gare ka to ka gani mala yace wal ashribatu kulluha mubaha haka kuma abin sha nau'ukan su gaba ɗayan su kuma sun halatta illa ma askara sai dai abin da yake bugarwa duk abin da yake abun sha ne ka sha abunka matukar ya tsallake waɗancan abubuwan guda biyu yana da amfani ba mai cutarwa bane sannan kuma zama yana da tsarki ba najasa bane to sai ka ƙara na biyu sai ka ƙara na ƙarshe shine ya zama ba abu mai bugarwa bane dan abu mai bugarwa ne fa innahu yahrumu shi ka ya haramta qaliluhu wa kathiruhu ko kadan ko mai yawa bai halatta ba shan kayan maye kenan sannan idan sai ka sha kwaya goma kafin ka bugu kwaya ɗaya ma haramun ne ai akwai masu manyan kwakwalwa wanda su sai sun sha sosai to kwaya ɗaya ma in suka sha sun fara haram din tun daga nan ba sai sun kai kwaya 20 da suke sha kafin su bugu ba kwaya ɗaya ma haramun ne ana fahimta haka kuma wanda zai sha giya kwalaba ɗaya ko biyu kafin ya bugu ya dan zuba a marufin ma ya dan dana haka ya ji ko ya ji ɗacin ai ɗaci ne yake da shi ko to shi ma haramun ne ba wai dole sai ya kai ga zai bugar da kai ba kai a yanzu in dai yana bugarwa to haramun ne dan kadan din sama kuna fahimta da kyau saboda wani zai ce yanzu kamar wiwi in ka sha sosai shine zaka bugu gwargwadon irin kwakwalwarka wani in ya shanye gaba ɗaya ba zai tashi ba shi ba ta tashi to zuka ɗaya ma haramun ne ka dan tana ka ji ya ake ji ba a test kana gwadawa ka shiga cikin haram ɗin kuna fahimta ba dole sai ya kai ba wannan in ji manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallama cewa yayi kullu muskirin haram duk abu mai bugarwa haramun ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan abu mai bugarwa ya hada da abinda sha ake yi ya hada da abinda hadiya ake yi ya hada abinda kurba ake yi ya hada da abinda allura ake maka ya hada da abinda ci ake yi ya hada da abinda shaka ake yi ya hada da abinda turarawa ake yi sai wanne ne ma zuka to ba shi ne shaka ba kurawa kurkura ko akwai na kurkura ma kai Allah kun yi nisa wallahi ko shi ba ma sai ya je ciki ban aka kurkure kawai ni a shaida saurana ma ana kurkura shi kenan inna lillahi wallahi wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka jarrabe mu da shi a cikin wannan al'umma abinda yake ban mamaki akai irin waɗannan abubuwa masu bugarwa matashi na farko da ya gano abu kaza na bugarwa shi yafi ban mamaki sai da kullum ana inventing sabi ne yanzu an ce har kwatami ana sha ko har kadangare ko ko kashin kadangare to wai ya fara gwada kashin kadangaren nan wallahi abun mamakin ke magunguna da ake amfani da su na kwalabe ko na kwayoyi na mura da sauransu wannan za a iya cewa mutum ne ya sha ya yi rashin lafiya sai ya ji daga baya sai ya ji korai sai a ce ya gaya wa wasu wannan ba mamaki amma dan Allah wa ya gano cewa kashin kadangare ta yaya aka yi mutum ya fara gwadawa ya nuna cewa komi suna ci kenan alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka raba mu da wannan musiba musulunci ya haramta abubuwan shan maye saboda dalilai da yawa wannan sai mun je cikin kitabul hudud kowanne daga cikin abin da musulunci yace ai hukunci akai za mu faɗi mecece hikimar da ta sa musulunci da illolin da yake ciki da yasa musulunci yace haramun ne kuma yace a hukunta duk wanda yayi da su wannan ba lokacin yin wancan bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma askara minhul farak duk abin da wato alfarak alfarak shine al-ina'ul kabir alladhi yasabu sa'aini fa akthar duk abu mai girma kamar bokiti kenan wanda za a iya kawo sa'i biyu a juye a ciki ya dauka kamar a ce ka kawo guga guda ka juye ka sake kawo guga guda ta ruwa ka juye duk abin da ya kai wannan girma shine alfarad kaga kamar babban daro ko kwano babba ko bokiti an gane ko kwariya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace in abu yana da yawan da sai ya cika jarka ko sai ya cika kwariya kafin ya iya bugarwa to haka kuma idan kai ɗebi kamfata ɗaya ma fa milul kaffi minhu haram to kamfata ɗaya ma ita ma haramun ce an fahimta kuma wallahi ina gaya muku wannan harka ta abun sha musamman matasa maza da mata a arewacin Najeriya a ce mutum yana musulmi dan iyayensa musulmi a ce ya zama dan giya billahi allazi la ilaha illa huwa waɗannan ƙwayoyi da matasa suke sha a yanzu a wurin Allah yafi muni sama da dan giya wanda yake zuwa gidan giya ya sha ya bugu ya zo yana wucewa akan layi ana masa ihu wallahi wallahi gare shi akan wanda yake shan ƙwaya saboda wanda yake shan giya giya iya abu da take shine ta sa mutum ya juya yayi aiki irin wanda bugage yake yi amma waɗannan ƙwayoyi iya abin da suke yi kenan matasa nawa don Allah waɗannan ƙwayoyi suka sa muka rasa ransu gaba ɗaya suka mutu matasa nawa wannan ƙwayoyi suka sa muka rasa hankalin suka zama mahaukata duk mahaukatan da kuke gani waɗanda sanadiyar ƙwaya don Allah giya suka sha mutane nawa ne daga cikin arna da jami'an tsaro waɗanda suke shan giya amma baka ma san suna sha ba za ka ga alamar ta a jikin su ba duk turawa kusan kowa yana shan giya amma baka ganin ta a jikin su amma wannan ƙwayar mutum yana farawa sai ta nuna a jikin sa sai ta nuna a lafiyar sa sai ta nuna a kwakwalwar sa sai ma ta iya kashe shi in kana jin labarai na abin takeici na illar da wannan abun ke mana da kuma yawan sa amma da yawan matasa da suke ta'amuli da shi maza da mata wallahi wannan babban abin takeici ne amma duk mutum mai hankali mai son haduwa da manzon Allah a ranar kiyama ya cece shi wallahi ba zai sha kwaya ba in dai kana son ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wallahi in kana shan kwaya ka daina manzon Allah ya ce duk wanda ya sha kwaya a duniya ai duk wanda ya sha abun maye a duniya yace wallahi ba zai sha giyan aljanna ba to a cikin aljanna kuma abu da yake duk abin da kaji za a hana ka kaza ba za ka shiga ba kenan saboda ai aljannan ba irin ta annabi adam bane a ce ka sha kaza kar ka taba kaza in dai har ka shiga komi lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid in kaji an ce ba za ka sha giyan aljanna ba to ba za ka shiga aljannan bane kishi za ka haramta wa kanka giyan aljanna saboda ko wata kwaya ta banza wanda a sanadiyar ta zaka rusa kokolwarka ka rusa future ka ka sa ai asararka duk dan kwaya wallahi zaka samu zai rasa menene abinda zai iya zamowa da zai amfanar da kansa ko ya amfanar da wani sai kaga an yi wasting din dan adam ne kawai a banza da ma ba halice shi ba wallahi don Allah ina kiran ku matasa don Allah in dai ku musulmi ne kuna son ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ku daina shan kwaya zaka zo kai mummunan nadama tun a nan duniya idan Allah ya sa kana da rabon da zaka tuba ka bari wallahi zaka yi nadaman lokacin da ka sha kwaya ko sau ɗaya ka taba sha har ka mutu ba zaka daina nadama ba to ballantana kuma in ka fara baka san ranan bari ba da yawa daga cikin laifuffuka ana tsammani wa mai su zai bar su cikin sauki amma wallahi shan kwaya baka san ran da mutum zai bari ba kuma yana daga cikin mafi girman laifuffukan da barin sa yake da matukar wahala mutumin da yake neman mata in yayi aure zai iya dainawa yarinyar da take abin nan tsiya a waje in tayi aure za ta daina mutumin da yake sata in ya samu sana'a ko ya samu kasuwanci ya samu jari zai daina amma wallahi wanda yake shan kwaya ko me ya samu ba zai iya dainawa ba sai illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa za ga mutum sakamakon kwaya komi za a bashi zai lalace a masa aure ya lalata auren ya cutar da matar a bashi aiki ya kasa yi a bashi jari ya kashe shi a banza ka rasa ta ina zai iya zama abun kirki Allah ya tsare mu to malam ya ce idan aka tsinkar da giya in dai mutum ne ya san giya ce saka ji aka yi processing ɗinta ta yanda za ta daina ba za ta bugar ba ita ma haramun ne tunda ta riga ta zama giyan sai dan adam ya canza ta me yasa saboda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da abin da yasa malamai suka dogara wajen haramta ta kenan hadisin Jabir hadisin Anas dan Malik cewa Abu Talha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a gaya musu cewa an haramta giya lokacin da aka saukar da ayan haramcin giya shi kuma sun aje giya da yawa suna ji Annabi sallallahu alaihi wasallama an karanta musu wannan sai suka rika fasa tulun giyan suna ta zubar da mutum ya dauko fa ya sa a bakin sa wallahi saboda biyayya wa Allah da manzon Allah yana cikin sha fa na bakin sa zai burtsar da shi na hannunsa ya kwarar sannan tukunyar da take abin nan kuma wallahi su je su fasa shikenan ce intahaina daga yau kuma har abada ba su sake ba saboda biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu wani ya ji duk wannan wa'azin bai taba sha ba ma shi bai taba gwada ba amma wallahi sai ya gwada nan gaba amma shi wannan ya saba da ita amma saboda yau ya ji an ce haramun na bakin sa ma ya tubar bai hadiye ba to akwai wanda ya dauki kudi yana da marayu a hannunsa sai dauki kudin su sai ana musu kasuwanci da shi sai ya sayo giya da shi za a sayar kuma kudin su ne sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga giya nan a ajiye amma ta marayu ce za mu iya tsinka ta kun fahimta sai ya zama mutane za su iya sayanta a matsayin sirki ko tsimi manzon Allah ya ce haramun ne ya ce a zubar wallahi haka aka zubar da wannan ne malamai suka ce irin yanda Annabi ke tausayin marayu da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bata dukiya amma Annabi ya ce a zubar da wannan kuma kudin marayu ne ba yanda zaka yi kace giya ta ko ta ina tana iya halatta ga musulmi yace a nema musu wani kudin indai giya aka saya yau ne ba aka ce haram ba za a ba su uzuri ba lokacin da aka saya bata haramta ba amma yau tunda an ji haram Annabi ya ce sai an zubar wannan ne yasa malamai suka ce ba ta hanyar da zaka iya halatta giya shi yasa koda zaka tsinka ta ne ta zama abu asha haramun ne amma in ita da kanta da tana bugarwa sai ta zo ta tsinke sai ta zama haka ba mutum ne yayi ta ba to wannan da ijma'i malamai suka ce ya halatta saboda dama an haramta ta saboda ta zama muskil ne ba an haramta ta saboda an yi ta a matsayin da dabino aka yi ko da inabi ko da waye ba saboda abin da aka yi ta bane yasa ta haramta saboda tana bugarwa ne to tunda ta daina bugarwar da garan kanta shikenan amma in kace to aini zan tsinka ta daina to ba zai hana mutane kuma su rika yi ba to ana so kuma a daina ne kwata-kwata kuna fahimta to kadan daga cikin fa'idoji akan abin da muka karanta shine mecece hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya halatta mana cin nau'ukan abinci kuma aka bar kofa a bude ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so babbar hikima da take ciki ita ce saboda Allah ya mana gata wajen samun damar da zamu bauta masa shi yasa Allah yace wa yace muku ba kyau cin abu mai kyau Allah yace kul hiya lil ladina amanu Allah yace saboda masu imani na kawo abu mai kyau na abin da za a ci da abin da za a sa da abin da za a shiga da abin da za a hauna abin hawa da duk abin da mutum zai ta'amuli da shi a duniya Allah yace ku yi shi indai halal ne mai kyau shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yake cewa al aslu fiha al hillu li muslimin amila salihan asali akan dukkan nau'uka na abinci masu kyau shine ya halatta ga musulmin da zai aikata aiki mai kyau in ya ci لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته saboda Allah ya kawo abubuwa masu kyau ne saboda a ci ayi amfani da shi a yi masa biyayya la ala ma'siyati ba don a ci abin sa arzikin sa kuma a saba masa ba bi kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu wadanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau babu laifi akan duk abin da za su ci yace wa lihada la yajuzu an yusta'ana bil mubahi ala al ma'siya shi yasa bai halatta ba mutun ya dauki abinda Allah ya halatta ya amfana da shi yayi karfi kuma don ya saba wa Allah fa'ida ta gaba ita ce Allah yana so ya ga mun gode masa ka dubi nau'uka dan Allah na abinci kai kana sane da cewa har yanzu duniya bincike bai gama gano yawan kayan abinci ba akwai abubuwa da yawa na tsirrai a cikin dazuka da har yanzu dan adam bai taba ma amfani da su ba saboda har yanzu ba a gama kure yawan tsirran da Allah ya tsirar ba a duniyar nan wallahi ga nau'ukan kayan cikin ruwa dukkan abin da yake cikin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ko ya mutu ya halaka al-illu baytatuhu Allah yace uhillat lakum saydul bahr duk abin da yake cikin ruwa da za a iya farautar sa ya halatta gare ku har yanzu ba a gama gano nau'ukan halittun da suke cikin ruwa ba saboda sun fi mu da muke waje yawa duk halal ne Allah yayi wa dan adam ne don ya more to wannan Allah yayi ne ba a banza ba rabbana ma karanta hadha batila Allah yayi ne saboda mu gode masa shi yasa yake summalatus alunna yawma idin anin na'im wadannan ni'imomi za a tambaye ku akan su ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace loma dai in ka ci ka ji dadi sai Allah ya tambaye ka akai saboda ka ji dadi to kai kuma ta yaya ka nuna wa Allah godiya akan wannan dadi da ka ji Allah ba mu damar godiya gare shi shi yasa wani lokaci yana da kyau in kai mumini ne kawai in ka tuna da irin wannan haka kawai ka rika ce alhamdulillah ka tuna yanzu cikin cikinka akwai abinci ko ma wani iri ne saboda nau'in abinci da mai dadi akan harshe da wanda bai da dadi akan harshe mai daci mai tsami mai zaki mai wacece yana riga yana shiga cikin ciki ya zawo iri daya duk wanda ya ji dadi lokacin da yake cikin ci in ya riga ya shiga ciki ya daina jin dadin ko ba gaba ne shi yasa kowa yana da abin da zai gode wa Allah akan abin da ya ci jama'a mu zama masu yawan godiya ga Allah ka duba inda Ubangiji madaukakin sarki ya sa yawan abinci yawan dadin sa sai kaga yafi yawan cutarwa sama da wanda baya da dadi sosai yawan zakin abu sai kaji an ce maka ka rage kan zadin yayi yawa saboda in yayi yawa cutarwa ne sannan kuma wanda ya tattara abubuwa masu dadi a bakin sa in ya ci kulura da ikon Allah to ya fi damun sa a cikin ciki sama da wanda ya ci wanda ba dadi saboda wanda ya tara tarkace a cikin sa ya fi saurin ya bata masa ciki kuma abin da zai fito a cikin sa ko yayi wane ne ji shi mai wari sama da wanda ya ci marar dadi haka ne ko ba haka bane saboda haka mu gode wa Allah akan duk abin da Allah ya baka dama ka ci sawa'un irin na masu arziki ne sawa'un irin na talaka ne in dai har Allah ya sa wani abu ya shige makoshinka to wani gashi nan yana da shi kuma yana da kudin da zai iya cin komai duk abincin duniyar nan zai iya sa a nemo masa ko ina ne amma Allah bai bashi damar ya shige ba akwai wanda kuma ba ma zai iya ci ma ta bakin sa ba sai dai a dura masa ta jikin sa kaga shi bai san dadin abinci ba kwanan nan nake gani wani rahoto akan wata yarinyar da ta kai shekara 20 ko sama da haka amma bata taba cin abinci ba a bakin ta tunda aka haife ta ita ba za ta iya ba Allah bai bata system inda za ta ci abinci ta hanyar digestive system ba sai dai a dura mata a jikin ta kawai ta rayu baka ita bata san dadin abinci ba ko abin sha bata taba shan ruwa ba bata taba cin abinci ba babu wannan system din in ta ci ba za ta mutu sai dai a rinka mata allura ana dura mata yanzu don Allah ba za ka gode wa Allah ba da Allah ya bude maka kofar da za ka ci rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak fa'ida ta gaba ita ce Allah ya faɗi me ya haram don haka kar ka yi gaggawan haramta komai sai abinda Allah ya haramta komai ya halatta ka bar mutane su more su ci abinda suke so na halal babu abinda yake haram sai wanda Allah ya haramta ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها wanda yake nuna al'aslu akan abubuwa halal ne kuma karka rinka binciken da zaka je ka kwakulo ne abinda zai saka ce haramun ne wa mutane sai abinda Allah ya haramta alhalalu ma ahalla Allah wal haramu ma harrama Allah an fahimta ko sannan sai kuma fa'ida ta gaba ita ce wato akwai abubuwa waɗanda wato addinin musulunci musamman kuma ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantarwar sa ya nuna mana cewa wato mu guje su kar mu yi wato mu kula da su a tsarin cin abinci bi mana adabul akli washub tunda mun ce a gode wa Allah mun ce kuma ka tuna da cewa ni'imar Allah ce a gare ka samun abin da zaka cin da kuma iya ka cin bayan ka samu to ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a sunnar sa dangane da laduban abinci kowa ya kula da waɗannan abu na farko shine wato na farko shine in zaka ci abu ko zaka sha ka ce bismillah kar ka rika mantawa da wannan duk abin da zaka ci ka ambaci sunan Allah akai saboda kana neman albarkar Allah akai don haka ka ce da sunan Allah zaka ci ya sauno ne mutum ya ci abin da ya kashe shi ya sauno ne mutum ya ci abin da ya cutar da shi ya sauno ne mutum abincin da zaka cin nan baka sani ba kowane ne ya baka baka san gaibin da yake ciki ba Allah ne kawai ya sani wallahi banda abin da yake is natural akwai abubuwa da yawa na cutarwa artificial Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum a cikin matanku da ƴaƴanku akwai abokan gabanku kai ka san waye abokin gabanka ba abin da zai kare wannan kamar bismillah in zaka ci ko me ne a sa a ciki ce bismillah ni ban ce matarka ta sa maka komai ba ni dai na ce kai bismillah kawai to ai kai in nace kai bismillah ke ma in ya kawo tsire wallahi bismillah kafin ki ci duk abin da mijinki ya kawo in zaki ci ki ce bismillah duk abin da aka baka a gida ko a waje in zaka ci kai bismillah kar ka manta da wannan in ka manta ma an je dan gaba kai bismillah an fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito daga Aisha idza akala ahadukum falyadhkur ismallah duk wanda zai ci abinci a cikin ku ya ambaci sunan Allah yace fa inna siya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu in mutum ya manta bai faɗa ba a farko to in yaje can gaba yace bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi farko da ƙarshe sai hada maka tun daga na can din abu na biyu shine in zaka ci abinci ka ci da dama yana daga cikin abin da don Allah ina tuna muku bayin Allah karka ci kuma karka sha da hagu wannan hannun kwata-kwata ka cire shi a cikin babin ci ko sha duk abin da zai zo bakin ka ya zama daga wannan hannun ya zo in dai Allah ya baka hannun wanda baya da shi ko wanda bai da lafiya wannan yana da uzuri ina hada ku da Allah karka yarda wani abu ya zo bakin ka na ci ko na sha wani ya dauka ana magana akan ci ne amma in dai sha ne to sai ya rike kwalba sai haka haba wannan abun ai ba karamin kauyanci bane a musulunci wallahi ka dauko abun sha a kofi ko a leda ko a roba ko a kwalba wai ka kawo haka kuma wai abinci ne zaka yi haka haba buri fa ko kare shine wanda yake buri shine wanda yake cin abu da hannu biyu kai ina ruwanka wannan hannun ba na cin abinci bane kwata-kwata kuna fahimta da kyau idan ka dauko kai haka ka tuna don Allah canza kuma kai nesa da wannan hannu a cikin harka kar ma ka hada biyu ballantana ka ce hannu ɗaya shine na ci alaji na shayi nan in ka dauko kai haka sai ka ajiye sai ka dauko burodin me a ciki ko kuma in ka rike ne in hada maka tasa dole kana so ka gansu a kusa da bakin ka sai kawo kai haka amma kar wanne ya shiga nan sai kai haka sai ka je ka ciro anan ka sa kai ta yin haka in dole sai kai haka amma me a ciki na sauri abincin nan naka ne a ce dole sai ka riko saboda wai shayi kuna fahimta jama'a wannan na gaya muku ne saboda amfanin kanka da kanka kowa bai na neman albarka in zai ci abinci kuma wallahi wani karamin abu zan zo in gaya muku abubuwa da yawa na bincike na kiwon lafiya akan wannan da zai sa ka gane cuta za ta iya samun ka akan abinci baka san ta ina bane irin wannan karamin abu ne da aka faɗa ka kika kiyaye sai Allah ya ce na cire albarka a ciki ka ci mu gani wani dan gaye saboda wani wai shi dan gaye ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani dan gaye yace da shi a wani barci da hagu mana ci da dama sai ce la asafi ani ban iya ba ban saba ba sai annabi ya ce lassata ta kar Allah ya saka iya wallahi bai saki iyawa ba annabi yana tafiya ya gwada da hannun daman ya haka sai hannun ya rike ya kasa shi sa karkai da irin wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan ai ba shi kadai bane duk irin ku masu ci da hagu in dai kana gani saboda kai dan gaye ne to kai mallan sa tsata kar Allah ya saka iya kuna fahimta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika ya kai yaro ka ci kai bismillah sannan kuma ka ci da damanka ladabi na uku shine al aklu min hafati at'am in zaka ci ka ci ta gabanka ka rinka cin gefe gefe kar ka ci sama saboda hadisin abdullahi ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wudi'a at'am in an ajiye abinci fa kulu min hafati ku rinka cin gefe gefe wa zaru wasat aw kar ku ci tsakiya fa innal barakata tanzilu fi wasati saboda ta saman ne albarka ke zuwa in ka cinye to ka ci da albarkanka kafin albarkan ta zo duk ka cinye shi yasa sau da yawa daga mutu yana ta ci ya ki koshi Allah ya ci ci ya koshi ba wani kuma ya ci dan kadan zai ga ya koshi ai ba yawan ba albarkar ce sannan wani zai ci gaba daya sai cikin ya zo ya kulle sai ji biyo zubar da shi to me amfani abincin a wurinka me amfani shi ai ka ci koda kadan ne mai albarka wanda Allah ya sa albarka ya amfane ka ya kuma hana ka jin yunwa ladabi na hudu shine kada mutum ya ci abinci a kishin gide Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la akulu muttaki'a ni bazan ci abinci a miki cikin gida ba duk gayen ka da Allah in ka zo ci ka tashi ka zauna a zaune ana fahimta ci ko sha a tsefa shi ma kar kai sai in akwai lalura in akwai bukata an fahimta malamai suka ce makaruhi ne ba haramun bane amma abin da aka fi so shine ka zauna ka ci abinci a zaune amma kana tafiya kana ci ko kana tafiya kana sha shi wannan bakaruhi ne duk da cewa ba haramun ba saboda dalilai in ka hada su da waɗanda suka hana da waɗanda suka yarda in ka hada su malamai sun ce bakaruhi ne fa'ida ta biyar ita ce karka aibanta abinci duk abincin da zaka ci annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka ajiye masa abinci to shi baya yabo kuma baya kushewa Annabi bazai zo yana cin abinci yana kai wannan abincin kaza kaza da zaka iya renawa ka ce santi ne duk Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan zai tsaya ya ci abinci a nitse ba zai faɗi wani abin da yake da alaka da abincin da zai taba mutunci ba kuma zai aibanta wa ballantana wanda tayi abinci ita kuma ba za ta ji dadi ba ko tunda wannan abincin arziki ne na Allah karka aibanta shi saboda baka san meye albarkar a ciki ba dadin sa ne albarkar ba amfanin sa ne albarkar haka ne don haka karka aibanta abinci in ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam in yaji yana so ya ci in baya so sai ya ce alhamdulillah sai ba zai ci ba amma ba zai aibanta ba don Allah ku rage kuma aibanta wannan ko mu rage gaba daya abu na gaba shine ana so in ka ci abinci ka tsaye hannunka in dai da hannunka cike nan ana son cin abinci da hannu amma ya halatta kuma cin abinci da cokali waɗansu suna gani kamar Malam Albani yana gani kamar a yanzu kan ba cin abinci da cokali yafi akan ci da hannu amma da cin abinci da hannu da cin abinci da cokali duka ya halatta kai dai in ka ci ka bi ka'idar da aka faɗa ana fahimta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu in mutum in ɗayanku ya ci abinci ya siɗe yatsunsa fa innahu la yadri fi ayyatihin albaraka saboda mutum bai san a wata yatsar da albarkar take ba Allah yana iya raba albarkar a cikin abincin ta can in Allah bai sa ka je taurin bahala ba ka samu ba Allah yana iya rarraba albarkar a cikin yatsun da kaci da su baka a wace ce albarkar baka sani ba baka kaga sai ka siɗe gaba daya domin baka san inda albarkar take ba in ji manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine ana son ko kuma ya halatta ayi taro akan cin abinci laysa alaikum junahun an taakulu jami'an aw ashtata cin abinci da yawa yana kara masa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'amul ithnaini kafin salasa abincin mutum biyu yana da albarkar da zai iya isan mutum uku abincin mutum uku yana da albarkar da zai ci da zai ishi mutum hudu an fahimta fa'ida ta gaba ita ce in mutum ya gama cin abinci ya gode wa Allah ka ce alhamdulillah duk dan iya abinda Allah ya sa ka samu a gode wa Allah ba wai sai ka ci mai dadi ne ka gode wa Allah ba kowanne ma ka gode wa Allah ana fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce a wanke hannu bayan an gama cin abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yace man nama wa fi yadihi ghamar, duk wanda ya ci, duk wanda ya bacci alhali a hannunsa akwai mai, sauran mai na nama ko na abinci mutum bai wanke ba, wa lam yaghsilhu, bai wanke hannunsa ba, fa asabahu shay'un, ya bari wata cuta ta same shi, fala yalumanna illa nafsahu, kada ya zargi ko ya zargi kansa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin laduba na abinci da ya kamata a gane. Sai abu na ƙarshe shine dan abin da zan ga muku cikin abin da na kalato daga shafin World Health Organization akan abin da ya kamata mutum ya kiyaye akan abin da suka kira healthy diet. Wani bincike ne aka yi a wannan shekara a watan Afrilu, an buga shi 29 ga watan Afrilu na wannan shekara 2020, wanda za ka same shi a shafin World Health Organization, wato abin nan wacece hukumar kula da lafiya ta duniya. Abinda ta ce akan lafiya shine kula da tsarin cin abinci mai kyau, da kuma irin abincin da kake ci din, da lokacin cin, da yawansa, da nau'insa, yana da alaka mai tasiri kwarai da gaske akan lafiyarka. Sun ce kuma da yawa daga cikin matsaloli na cututtuka, da matsaloli na asibitoci, da matsaloli na mutane a cikin halinsu na cuta, da yawa daga cikinsu abinci ne yake jawowa. To kaga hadarinsa bayan amfaninsa. Yanzu muka yi magana akan albarka, don haka muna neman albarkan nan saboda wannan matsalar ta, da yawa daga cikin cututtuka da suke samun mutane suka ce musamman kuma ma non-communicable diseases, cututtukan da ba wani ne ke sa wani ba, cututtukan da suka shafi cutar zuciya, cututtukan da suka shafi jini, cututtukan da suka shafi abin nan da zuciya da jini musamman, waɗannan cututtukan galibin su daga abinci ake samu. Ciwon siga, ciwon hawan jini, ciwon bugun zuciya, ciwon zuciya, duk yawancin su daga tsarin abinci ne. Kuma wannan ba wani ne zai sa maka ba, kai zaka jawo kanka gargadan tsarin abincinka. Ana fahimta da kyau? Sannan kuma suka ce a fara kula da tsarin abinci tun mutum yana dan kankani har ya gama girma. Ana farawa tun mutum daga jariri in an haife shi. Shi ta suke bada shawarar in an haifi yaro a rinka bashi nonon mahaifiyarsa kadai, da Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna, har zuwa wata 6. Saboda duk abin da kake so a bawa yaro Allah ya tanadar a cikin nonon uwarsa. Ruwa kake so ya sha, me kake so ya samu, abinci duk daga jikinta ake tatsewa, na daga wanda take ci da take sha sai a sa na yaro. Baka baka bukatan ka tsara masa. Sannan suka ce daga wata 6 kuma a fara bashi abinci, karka wuce haka, a hada masa da abinci da nonon duka. Sannan suka ce suna bayar da shawara a ci gaba da shayar da yaro har zuwa 2. Nace tun kafin ku faɗa ma Allah ya ce haulaini kamilai. Ana fahimta ko? Wannan duk yana daga cikin abin da zai taimaki yaron. Akwai cutan da yaro zai iya tashi da ita wanda tun daga lokacin shan nono ya dauka. To sai a kula da wannan, sai kuma a dogara ga Allah. An fahimta? Abu na gaba shine mutane su rinka kulawa da duk abin da ya shafi cin abinci, ka fi kulawa da maganar ruwa, saboda duk wani abin da zaka ci ka kula da muhimmancin ruwa. A jikin kowane mutum nauyin jikinka kashi 60 na jikinka duk ruwa ne ya tara wannan gangan jikin naka. Inda babu ruwa to da ba zaka iya rayuwa ba. Shi yasa ake so mutum ya kula da yawan shan ruwa tun yaro yana karami. Yara kanana a kula musu da shan ruwan da ya kai kofi 8-6 a rana, a kofi 6-8. Babban mutum kuma mafi karanci shine ka sha kofi 8 a rana, shine lita 2, amma ana so ka wuce haka. Babban mutum namiji ana so a kalle ya sha kofi 13, mace ana so ta sha kofi 9, in mai ciki ce ta sha kofi 12, a in mai ciki ce ta sha kofi 10, in wanda take shayar da yaro ta sha kofi 12, amma namiji tunda yafi kazar-kazar, yafi fita rana, shi ana so ya sha kofi 13, amma mafi karanci shine ka sha kofi 8, shine lita 2, karka yi kasa da wannan. Sannan ba dole sai kana jin kishin ruwa ba fa, in gangan jikinka ya bukata ko ka sha ruwa. Sannan suka ce kuma a cikin nau'ukan abincin da zaka ci ka rage wasu abubuwa, ka rage zaki, ka rage maiƙo. Zakin nan na sukari da na gishiri, waɗannan abun guda 2 sun fi komai cutar da mutum. yawan zaki na siga da kuma yawan zaki na madaukin gishiri. Wallahi ku riƙa kulawa da shi. An ce ana so ka dan samu shuga a jikinka amma kar ta yi yawa. Saboda shuga nan muna sha ta ko ta ina, a cikin fruits din da muke sha da juice da abubuwan sha irin na cikin kwalba, shuga ne a ciki makare. A cikin shayin ka ka sa shuga, a cikin koko da kunu da waye ka sa shuga, a cikin cincin an sa shuga, a cikin masa an sa shuga. Kawai shuga ta yi yawa. Mun kasan nan ma ba a ma yin miya da shuga. Wasu kasashen miya ma wallahi da farfesun nama sai an sa shuga. To alhali kuma ana so a rana yawan shugan da zaka sha duka in an hada har da na cikin wadancan abubuwan da na cikin wanda ka sha a lemon kwalba, duka an hada kada ya wuce cokali 12 na teaspoon, irin karanan cokalin nan gaba daya a rana har a wuni. Haka kuma gishiri ba a so ka cikata yawan gishiri. Ana so yawan gishirin da zai zama a jikinka to ya zama kasa da gram 5 ne na yawan gishirin da zaka sha a rana a cikin abinci da miya da wacece duka in an tara. Kaga duk wannan mutane kullum suna tarawa, shi yasa cututtuka suka yi yawa. Shi yasa mutanen da lokacin da ba su san irin wannan shugan ba, ba su zaka ji duk lafiyar su tafi yawa sama da damu na yanzu. Allah ya tsare. Sannan ana so mutum ya zama yana da kula da yawan shan kayan marmari da Allah ya ce minas samarat. Kuma ana so mutum ya zama yana shan, yana cin ganyayyaki, vegetables. Wannan duk suna daga cikin abin da suke complementing abincin da kake ci wajen sa ya narke kuma ya amfani a jikinka. Don Allah ku riƙa kulawa da wannan. Ana so kullum ka sha 'ya'yan itatuwa aƙalla ka ci guda 5 in ka hada dukansu 400 grams ake so ka sha. Kayan marmari wanda aka hada da lemo ɗaya da ayaba ɗaya da wacece apple ɗaya. Apple ta muku tsada ko da goruba ɗaya ba kayan marmari ba ne da dinya da duk abubuwa komin arhansa kai dai ka dai ci kayan marmari. In ba za ka iya cin wacece, in ba za ka iya cin grapes ba, menene inabi, akwai dinya, akwai kadanya, akwai kanya, akwai duk irin waɗannan, kai dai ya zama dai kana samun wani abu yana shiga bakinka na kayan marmari. Sannan abu na ƙarshe shine ku kula da lokacin cin abinci. Ana so mutum ya zama yana karyawa da wuri, inda hali da safe karka bari sai can irin wane ne dinnan. Wannan karyawan ta fi komai muhimmanci a rana a cikin duk abincin da zaka ci. Da daddare kuma ka ci kaɗan, inda hali ma karka ci abincin dare, in ka ci da yamma ya isa. Sannan kuma ka yawaita azumi. Yana daga cikin abin da su ma suka bada shawara a samu wani lokaci da zaka dan yanke wanda zaka rinka bada dama wa jikinka ya zama ba abinci sai ya aikin da abinci ke iya hana shi yin aikin. Haka shi yasa mu kuma musulunci ake da yawan azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallama azumi sau 2 a sati na Alhamis da Juma, Alhamis da Litinin, azumi sau 3 a wata na tsakiyar wata, ga kuma sauran azumummuka banda na farilla a kowace shekara. Abinda muka fara da dai Allah ya ba mu lada. Kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.